a Washington, D.C. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu a kodi yaushe kuke so ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Amina Buhari Auna
tare da ni Madina Dahiru Meshanu.
To jama'a, kamar dai yanda wasun ku suka sani, a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne kan al'amura da suka shafi mata zalla, inda a yau ma 19 ga watan Fabrairu na shekarar 2020 za mu yi magana ne kan kalubalen da mata dake masana'antar Kannywood kan fuskanta. Shin menene ɗaya daga cikin matsalolin da suke fuskanta a yayin gudanar da ayyukansu?
Amma kuma muna fuskantar kalubale kaman kallon da ake mana kaman yanzu ta bangaren aure, sai a dinga cewa matan Kannywood ba sa zaman aure, wanda kuma idan muka duba kaman yanda muke ta fama akan a jihohin mu na Arewa duka, kaman abin ya riga ya zama ruwan dare ga maduniya.
Haka yake Amina. To bari mu dada tunawa masu saurare cewa kowace ranar Laraba za ta kasance rana ta tattauna batutuwan da suka shafi mata zalla. Wato kowane batu da za mu taba zai kasance ya shafi mata ne.
Tabbas, wato har da buɗe layin da za mu yi, wato mata kadai ne muke so mu kira, kuma wayansu kadai ne za mu dauka. Saboda haka maza, in kuna jin mu, kuma na san kuna jin mu, ku gaya wa matanku da ƙannanku mata da ƴan uwanku mata cewa muna jiran kiransu.
To masu sauraro, kamar yadda kuka ji a dan gutsurin sautin da muka sako muku a farkon shirin, a yau mun samu hira da wasu mata jarumai a fagen Kannywood waɗanda za su yi mana ƙarin bayani kan matsalolin da suke fuskanta a fagen nasu. A cikin su har da jarumai Sadiya Gale da kuma Amina Amal da dai sauransu.
Daga bisani za mu garzaya garin Jos, inda za mu yi hira kai tsaye da wasu baki mata da wakiliyarmu Zainab Babaje ta tattaro mana, wacce a yanzu take ofishin FM dake Jos. Za mu kuma bude muku layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku, wato amma dai filin na mata ne zalla.
Lambar da za ku iya kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Jama'a, sai ku kasance tare da mu don jin yadda shirin zai kaya a cikin shirin
yau da gobe. To bari mu fara da kai ziyara jihar Kano wajen wakiliyar mu Baraka Bashir, wacce ta yi hira da wasu jaruman Kannywood mata, inda za su bayyana mana irin matsalolin da suke fuskanta da kuma irin abubuwan da ke faruwa da su.
A wannan mako za mu yi duba ne dangane da irin kalubalen da mata a masana'antar Kannywood ke fuskanta. Sanin kowa ne a duk sana'ar da dan adam ya zaba wa kansa, lallai yana tattare da nasa kalubalen. Don haka ne za mu yi duba akan kalubalen da ke tattare a masana'antar fina-finai. Kafin mun nausa cikin shirin, a 'yan kwanakin nan ne aka samu wata matsala ga ɗaya daga cikin jarumai mata na Kannywood, wanda aka rasa, wanda ya fitar da wani faifan bidiyo na wasu sakan da ke nuna tsiraicinta. Haka kazalika, za mu ɗan yi waiwaye ne inda a shekarar da ta gabata ne aka yi badaƙala tsakanin wasu jarumai mata biyu, ma'ana matsala da ta afku tsakanin jaruma Amal da kaɗan daga cikin abin da take cewa a wancan lokaci.
Sunana Amina Muhammad, wanda ka fi sani da Amina Amal.
Ba mu labari a taƙaice, wacce irin taƙaddama ce ta shiga tsakaninki da jaruma Hadiza gaban da
Okay, na yi posting hoto ne a Instagram. To, the na yi posting hoto, it was kind of indecent. sai mutane da yawa
mara da'a
yawa hoton
da bai dace ba
ba wai bai dace ba irin dai shigan bai yi abin nan sosai ba ya so mutane da yawa sun yi comment a kan hoton almost 16,000 mutane suka yi comment a kan hoton so har da ita da gaban din tayi magana a kan hoton sai ta shiga DM sai ta ce min da izinin la ba za ki taba samun dokaka ba sai ni ce mata nagode reply da na mata sai ni ce mata thanks sai nazo washe gari sai na yi deleting hoton da na ga comments yayi yawa almost 60,000 comments haka dai sai na yi deleting hoton so sai na dauki wata DM din ba za ki taba cewa ga wanda yayi min DM din dan ba alaman sunan kowa ba alaman hoton kowa ba abin sai na doka sai na dora sai na ce kowa duk wanda ke zage na yayi minding business in shi gomman in this same hoto na saka
hoton da bai dace na saka
yawa hoton da bai dace na saka ba bana lesbian sannan ni ba yan lesbian bace bana neman mata yawa so idan mutun ya kara zagi na to ni ma zan fara bude duk DMs din da mutun ya min sai in nuna ma duniya tunda mutun yana claiming cewa he is so righteous ni ne kadai mai laifi yawa ni shi bai da laifi ni kadai nake da laifi to zan nuna ma duniya kowa ma yana da laifi sai dai nawa ya fito ni saboda ni na yi posting da hannuna so
to kun ji kadan daga cikin kalubalen da Jaruma Amal ta fuskanta a wancan lokaci to mun fara ne da Jaruma Hannatu Bashir inda nayi mata tambaya ko ana samun bambanci tsakanin jarumai maza da mata a yanayin da suka tsinci kansu a fagen aiki inda take cewa
sunana Hannatu Bashir wacce aka fi sani da Hanan jaruma a masarautar Kanewood mai shiryawa sannan kuma mai daukar nauyi a maganar kalubali na bangaren jarumai ko kuma tauye haƙƙi ni ina ganin kamar babu shi abin da yasa na ce haka kuma shine don mutumin da zai kira ka duk wani producer da zai kira ka film din shi a tashin farko ma dai zai sanar da kai sannan kuma akwai labari da zai baka karanta in ka karanta kai da shi za ku yi ciniki ya gaya maka abin da zai biya ka kin ga kenan sai ka yarda ka amince kafin zaka ci kai mai aiki to in ko akwai wannan yarda da aminta an riga an gama mai biya kafin ka fara ya baka rabon kudin ka an ka gama ya cika maka wani ma sai baka rabon kafin ka fara kin ga kenan ba maganar tare haƙi ko zalunci balle ma kuma a ce za a kai wata kungiya ta dauki mataki ko wani abu ba mu magana wannan sannan kuma maganar cin zarafi to gaskiya ni dai duk abin da aka ce baka ba a yi maka ko kuma baka da mai aiki kiran shi ne baka da masaniya akai bai kamata kai magana ba banda masaniya akan wannan sannan
idan kun fuskanci irin waɗannan kalubale shin akwai wata kungiya da kuke iya bayyana wa matsalolin ku kuma su magance muku
eh ta kai fara gudumar Razam Evira magana da ke kina magana da kungiya ce ta muta Audio Filmmakers Association ni ce fara fara sakatare a kungiyar Audio Filmmakers Association sannan abin da zan yi shine dole zamu nemi wanda ya shirya film din ko da suka samu matsala din sai kuma aka ta ina za a kawo daidaituwa da sasan shi a cikin lamarin shi ne dai gudunmawar da zan iya bayarwa idan haka ta kasance na gode
daga nan sai muka samu zantawa da Jaruma Sadiya Gele wacce ta dawo masana'antar Kanewood bayan ta dauki dogon hutu daga masana'antar wanda tana daya daga cikin sahun farko na jarumai mata a wancan lokaci
sunana Sadiya Muhammad amma an fi kirana da Sadiya Gele kuma ni jaruma ce kuma producer a Kanewood
irin kalubale kuke fuskanta a masana'antar kasancewarki mace
haƙiƙa a matsayina na jaruma a masana'antar Kanewood kuma wacce na haura shekara kusan 10 a ciki haƙiƙa na fuskanci kalubale ko in ce muna fuskantar kalubale kala-kala da abubuwa suna zo mana kala-kala a game da al'umma kuma da yanda al'umma suke kallon mu yawancin mutane zaki ga suna maka wani irin kallo kaman kana da bambanci da sauran mutane wanda kuma mu muna ganin mu ma ɗaya muke da sauran mutane duka amma kuma muna fuskantar kalubale kaman kallon da ake mana kaman yanzu ta bangaren aure sai a dinga cewa matan Kanewood ba sa zaman aure wanda kuma idan muka duba kamar yanda muke ta fama akan a jihohin mu na arewa duka kaman abin ya riga ya zama ruwan dare ga duniya wanda zaki ga sha'anunukan aure da yawan sake-saken aure yana faruwa a ko'ina amma mutane ba sa kallon wannan mu kuma sai a mana kuɗin goro a ce irin ba ma zaman aure ko kuma in kai auren ba za a zauna ba ko kuma in kai auren ma a dinga binka da wasu karame marasa daɗi har ka zo ka ga auren mako ya mutu dai ko wani abu wanda mu dai duwa nan mun yadda da Allah cewa duk abin da ya faru daga Allah ne
alhamdulillahi a matsayin ka na dan adam ba za ka ce kullun kana ganin rayuwarka 100% ba dole akwai jarabawoyi kala-kala wanda dan adam Allah zai jarabtar sa ya fuskance su to alhamdulillahi fatan mu dai duk halin da muka tsinci kanmu Allah ya ba mu ikon cin jarabawan nan kuma ya sa ta zama mana kafara a rayuwa
sai muka zanta da daya daga cikin shugabannin kungiyar Mopan ta kasa mai jidda Abbas National Welfare na kungiyar inda take cewa akan samu bambanci wajen biya musamman tsakanin jarumai maza da mata.
Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da farko dai sunana mai jidda Abbas National Welfare ta Mopan. To kin san yanayin aikin ne yanzu komai da yanda yake canzawa. Wani zaman gaskiya akan tauye masa haƙƙin su. A gurin aiki idan suka yi su bada za a iya baka wani role da idan kai ma lane da role din zai iya bata maka suna kuma ka kin ga mutum zai iya yin role din maimakon kuma an tashi ma in za a biya shi a mai doubling din kudin da za a bashi saboda role din da ya playing ba mai kyau bane amma wasu za su yi shi to kin ga ya kamata a biya su fiye da yanda ya kamata to amma san an tashi ma sai a basu ma less than yanda ya kamata a basu ana tayewa gaskiya sosai ma wallahi amma wani tsohon kuma in ka yi rodin za a biya ka yadda ya kamata kin san kowa da yanayin shi producers din Allah ya sa mu dace
an samu mace da ta fuskanci kalubale a masana'antar a matsayin ku a kungiyanci wani irin tallafi ko wani irin taimako kuke wa wannan jaruma
ai wannan alhamdulillah ai bu yanzu duk wani abin da ya samu mata mace a kungiyanci tunda muna da wata kungiya da muka bude ta mata na Kani Women Association of Nigeria watan K1 to in abu ya samu mace mu muka tafi a kungiyance ne mu je mu taimaka inda kudin mu ne inda karfin mu ne duk muka hadu mu taimaka in abin da ya kamata rashin lafiya ne muna samu a kungiyance mu samu mu taimaka mu hadu kudi in ma yafi karfin mu tunda muna da shugabannin muka sa su taimaka mana in kuma wani abin da ya faru duk dai muna yi in za a fita ne station in ma kudi ne in me duk muna yin shi wallahi yanzu alhamdulillah mun samu ci gaba ta wannan bangaren sosai sosai mun samu bambanci fiye da yanda ake yi da yanzu sai dai Allah ya kara dafa mana mun gode
yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Mata fa layin mu a bude yake saboda haka za ku iya fara kira lambar da za ku iya kira ita ce alamar tarawa 1 202 205 655 amma kafin mu kai ga daukar wayoyin naku bari mu je garin Jos kamar yadda muka bayyana muku a farkon shirin kai tsaye muna tare da wakiliyar mu a garin na Jos Zainab Babaji wacce a yanzu take ofishin M Film a Jos din tana kuma tare da bakin da ta gayyato mana waɗanda wasu jarumai ne su ma a fagen na Kannywood bari dai in bari su gabatar da kansu kuna tare da mu
eh muna tare da ku
to bismillah ko za ku fara gabatar da kanku
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Wa alaikum assalam.
Sunana Zainab Ishola Jarima a Kannywood.
To masha Allah, barka da zuwa Zainab. Ke kadai ce?
Eh ina tare da ita wakiliyar ta mu sannan kuma ina tare da ita ma actress din sunanta Zainab Fandita.
To Zainab biyu kenan yau muke da shi.
Mun gode da kuka amsa gayyata.
Ba damuwa, ni ma na gode.
To bismillah Zainab, yaya zaki ce kalubalen da kuke fuskanta a matsayin ku na mata a wannan fagen naku na Kannywood?
A gaskiya akwai kalubale da ake fuskanta, amma ni a gani na sai har mace ta su ta fuskanci wannan kalubalen. Because saboda duk aikin da mutum zai yi dole zai fuskanci kalubale a kowane irin aiki. To a gaskiya ni ban fuskanci wani kalubale wani match da yawa hakan nan ba, saboda ni sanda aka je gida aka tambaye izini da sauransu. Kalubalen ko da zaka fuskanta shine sometimes za a baka script, in an baka script wahalan da zaka sha a cikin script din is different than yanda aka maka bayani a cikin din, saboda an yi cinki an riga an baka kudin ka, kun yi da producer ya baka kudin ka yayi kuma da kuma. Amma yanzu problem da muke facing shine magana harkan film din mu ce ta ga baya a gaskiya. Yanzu abin da muke fuskanta kenan mu mata, saboda ba mu da sana'o'i wasu sun din suka dogara da shi.
To Zainab, zaki ce akwai bambanci wajen kudaden da ake biyan ku?
Sorry, na'am?
Zaki ce akwai bambanci wajen kudaden da ake biyan ku tsakanin ku da ƴan uwanku maza, wato su ma da suke fagen na Kannywood?
Akwai bambanci, saboda su za su iya buga role guda biyu ne a cikin film.
Ku kuma ba za ku iya bane ba?
Za mu iya buga role din, amma ba kowane film din bane ake sa ka buga role biyu.
Me yasa suna ganin kaman kun gaza ne ku mata, ko ba za ku iya ba koko?
Ba mun gaza bane, ai da mun gaza ba za mu shi wakar ba.
To amma me yasa suke yin hakan to?
Abin da yasa, saboda labaran da ake kawowa ne is different. Yawanci labarai za su kawo shi daban-daban. To su kin ga wahalan da za su sa, da kuma sunan su zai fi namu yawa. Da sauransu, saboda su maza ne duk bangaransu daban.
To Zainab, ina so in tambaye ki, akwai wani kalubale da kuke fuskanta idan an je daukan shi film din?
To kalubalen da ake fuskanta shine ana area za ka yi tin, za a kira ka a ce ka zo kai tin, kana da tin karfe 6 safiya. Ba za a rolling camera ba. Yawanci za ka gafi an gama da wancan, an gama da wannan da yake script din daban daki-daki ake bi.
To an fifita maza kenan a kanku ko ku?
Gaskiya harkan film kam an fi daraja mata a kan ni, yanda na sani a nawa tunanin kuma a nawa kuma ganin da nake, saboda ina harkan film din nan kusan shekara 4. Saboda office da nake yanzu hakan nan ma su suka fara mun film, Girl FC International Limited.
Akwai wato tsangwama a tattare da wannan sana'a taku, ko kuma akwai wani wanda ya taba zuwa muku da wasu irin kalamun batsa saboda suna gani kaman kuna harkan film?
To da yake harkan film, idan mace aka shiganta tana harkan film, ana daukan ta kamar yar dispatch, ko kuma mu ce direct karuwa, saboda tana tafiya wancan gari ta tafi wancan gari, ba kuma ko bane neman halak ne. Wannan tsangwama kuma da zaka same shi a farko, tsangwaman da zaka same shi ba na komai bane, illa idan ka zo sabo ba a san ka ba, ba a san acting din ka ba, ba a san kokarin ka ba, babu wanda ya san ka balantana har ya ce zai ga film din ka, ga poster ka siya. To da farko problem din da mu mata muke samu kenan. Namiji kuma zai iya zuwa da kudin shi ya produce the film da kudin shi.
Kaman kin ce ku biyu ne Zainab a wurin ko?
Da Zainab.
Zainab babaji kike nufi? Akwai wata jaruma Zainab kuma tare da ke ko?
Akwai wata jaruma Zainab.
Yawa, to ko zaki dan bata waya?
Na kuma wakiliyan mu Zainab babaji ga kana.
Yawa. To Zainab, ke ma barka da zuwa. Ina so in tambaye ki a matsayin ki na jaruma a harkar Kannywood, ban sani ba ko kin dade, amma iya tun lokacin da kika fara film akwai wani kalubale da kika fuskanta a matsayin ki na ƴa mace?
To assalamu alaikum. Kamar yanda dai abokin aiki na ta faɗa, suna na Zainab Sandisa, wanda nake aiki under 3FC International garin Jos.
Barka da zuwa Zainab.
Barka. Gaskiya kamar yanda ta faɗa dai kalubalen kenan, dama zaka fara samu daga gida, duk wacce duk yariyar da ta fita ta ce wa iyayenta ko yayyenta ni ina son in yi film. To kafin fa su yadda, akan dan duk akan kai ruwa rana, saboda ne, saboda gani ake duk wata yar film, duk wadda take harkan film, har ga Allah. Kuma ba haka bane, akan harkan neman abinci ne da kuma kake san kowa yanzu yana son ya ga shi ma an san shi a duniya ne ko ba kuma ya dan ci gaba ana dan damawa da shi kana ana damawa da shi sanabi yanzu rayuwar haka take zaki ga wasu sun kama harkan waka wasu harkan fim wasu kuma harkan gidan radio media dai ko takan su kala kala su kowa bure shi dai a san shi
to kamar yadda yar uwarki dayar Zainab din tace wasu suna ganin kaman ku suna ganin ku kaman yadda tace a kalamanta kaman ɗan iska saboda ku mata ne kuna tafiya garuruwa daban-daban to kina ganin kaman
Madina ka in katse ki kafin ki gama tambayar naki kaman ga kira nan yana shigo mana Assalamu alaikum
Wa alaikum assalam Ummul Khair ne daga lafiya na Sauce
Ah Ummul Khair mun yi farin ciki
barka da zuwa
Ummul Khair wannan nan naki
can mu ta farko
Sorry,
wannan akwai cike sosai. Gaskiya. To, Ummul Khair, menene ra'ayinki akan wannan batu da muke tattaunawa?
Eh, to, ra'ayina gaskiya shine ya kamata a dinga wa mata kyakkyawan fahimta akan duk wani harka da za su tsinci kansu a kai. Saboda idan aka mutu kyakkyawan fahimta to wani abin da ake zata ko za a samu a gare su ba lallai haka ba ne zai yi wata sannan ta shiga harkar fina-finai ko na wani abu to ta tsinci kanta ne dai kawai ta yanayin mutanen da ta saba da su ta yi ba ta da wani hali mai muni ko wani abu da ya danganci ɓatanci a kanta amma a yau haka mutane ta su dinga mata kallon cewa ko wata ƴar iska ko wani abu dai kallo dai daban-daban hakan nan ana yi.
To mun gode kwarai da gaske malama Ummul amma ina so in tambaye ki akwai wani korafi da kike da shi da kike so mu tattauna akai saboda ranar Laraba ranar mu ne ranar mata zalla ne in akwai wani abu da kike so mu tabo ki gaya mana
eh gaskiya akwai abin da nake so a tabo
to
saboda akan maza su dinga wa mata adalci na nuna cewa idan mace ɗaya ta yi laifi ya zama so nata kar su dinga wa mata jam'un akan haka don yawanci abubuwan na faruwa kuma da irin magana ko wanda ya shafi na ɗan cin zarafi ko na ɓacin rai saboda mutum ga yana saman mace to wa'innan gaskiya kan yana ci wa mata ciwo a ƙwarya sosai yana faruwa da yawa.
To mun gode sosai
mun gode kwarai da gaske
da fatan zaki kara kira to ga wani kira nan mun samu daga Maryam malama Maryam kina tare da mu
kina tare da ku amin lafiya
lafiya kallon Maryam barka da zuwa wannan zauren namu ke kuma menene ra'ayinki akan wannan abu da muke tattaunawa yau
gaskiya da mutum ba da shawara a wuraren su ba gaskiya kin san cewa yan fim ana musu kallon kamar yan iska ne ko ba hanka ba
tabbas
to abin da nake so idan jawo hankali a gare su dan Allah idan za su fitowa ko da social media ne haka suna irin posting kasance suna sa kaya irin masu rufe tsiraici haka kin ga irin wannan ma farin tsiraici a wurin hikiya shi yasa ake kallon su a matsayin mutanen banza
wato kina so a ce su zama kamar jakadan mutunci kenan zan ce
gaskiya nake nake
to mun gode sosai
mai to kafin ki ajje waya muna so mu sani kamar in dai kin saurara shirin namu tun farko zaki ji cewa ranar kowace ranar Laraba ranar mata zalla ce in kina da wani korafi ko kina da wani abu da ya cimki tuwo a ƙwarya da kike so mu tabo ki gaya mana wata Ummul Khair ta kira mu kafin ke tace ita magana adalci cewa a dinga yi ma mata adalci to kefa
gaskiya ni ba ne wuce in ce a yi musu adalci ba ba da wani korafi ba ne wuce haka ina muku fatan alkhairi
to mun gode da fatan zaki kara kira Laraba mai zuwa ko
to jama'a bari mu dan au to ga wani kiran nan na shigowa ne Madina kice yau dai mun yi nasara alhamdulillah to assalamu alaikum
alaikum
assalam barka ya sunanki
ya Hanasu daga Ancho Martin Iftikhar Communication
to ya Hanasu barka da zuwa zauren namu
Murgon ku dai ina muku dai fatan alkhairi.
To mun gode ya hanu.
Kwarai da gaske. Akwai menene ra'ayinki akan wannan batu da muke tattaunawa na kalubalen da mata da ke masana'antar Kannywood suke fuskanta?
Kina tare da mu ya hanu? Layi
ya goce.
To masha Allah. Kamar mun samu wani kira ko? Ko kuma za mu koma Jos ne?
Okay to Salamu alaikum daga wani jiha?
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina wani?
Ina gajiya.
Ya, kallau ina gajiya.
Ba gajiya, gida aiki.
Alhamdulillah.
Menene sunan?
Wana tare da Fatima da mai computer mai yama.
To barka da zuwa Fatima, daga ina kike kira?
Daga jihar Kebbi.
To jihar Kebbi, bismillah. Menene ra'ayinki akan wannan batu da muke tattauna akai, wato matsaloli da kuma kalubale da matan da ke Kannywood ke fuskanta?
To matsaloli kan akwai su gaddama, amma dai muna kira ga shugabannin kungiyar Kannywood. Da Allah su jajirce. Sannan masu irin shigan nan ta banza wadda bata dace ba. Da Allah su daina.
To mun gode da
To mun gode sosai. To mun gode sosai.
To jama'a, kafin mu ci gaba da amsa wayoyin naku, kuma kafin
mun samu
wata, to ga wani kira nan na shigowa, bari mu amsa
wayan mu ta ƙarshe kafin mu koma Jos. Wane ne, wato wacece ke kan layi? Namiji ne ya kira
gaskiya
mun. Namiji ne ko mace kuwa? A'a, namiji ne. Ba za mu dauke wayan maza ba.
Yau ranar mu koma tani zalla.
Bari mu koma Jos. Zainab, kuna tare da mu?
To kafin dai mu koma Jos, bari mu dan numfasa mu shakata da wannan wakar. Jama'a barka da dawowa, zauna namu inda muke tattaunawa akan batutuwan mata zalla. Ga Shamsiyya nan tana tare da mu akan waya. Assalamu alaikum.
Assalam.
Shamsiyya, barka da shigowa, zauna namu. Daga wani jiha?
Yawwa. Shamsiyya dai mai computer mai yama daga jihar Kebbi.
To Madina, na gare kamar mutanen ku da suke mana waya yau.
Mutanen mu ne, barka da zuwa Shamsiyya. To Shamsiyya, ke menene ra'ayinki akan wannan batu da muke tattauna a kai yau?
Lallai na ji maganar da kuka tattauna. Gaskiya na ji yana da muhimmanci. Saboda bai dace mutane na nuna tsaraici ba.
Nuna tsaraici? To kina ganin kamar ana nuna tsareci siyasa ake yawa mata wasu abubuwa, haka kike gani?
Gaskiya na.
To menene shawaran da zaki ba matan da ke nuna tsareci? To
shawara ta
To Shamsiyya ta tafi,
kamar layi ya goce.
Gaskiya mun ji daɗi yadda mata suka yi ta kira yau.
Mata ƴan uwana, mun san kun saurara shirin nan, filin naku ne.
Guda ɗaya da ya kira, za mu dinga katse su haka nan in sun kira ranar Laraba. To masu sauraruwa, nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni, Mr. Daniel Brown.
da injiniyan mu na yau Misha tare da abokiyar aiki na da taya na gabatarwa
Amina Buhari Auna
ni Madina Dahiru Meshanu daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku.